sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 24 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa bayan kasancewar yau ranar Majalisar Dinkin Duniya, haka kuma duk a yau din ake ƙara jan hankalin ƙasashen duniya akan illar cutar polio. Muna tafa da wannan rahoton. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa da Comrade Nasir Kabir akan yajin aikin gama gari da ma'aikata ke shirin yi wata mai zuwa a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke ganin takaddamar da ake yi tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kungiyar kwadago akan batun ƙarin albashin ma'aikata. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Rikici na ci gaba da barkewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na kiwon wanda ya kawo cikas ga yadda ake gudanar da aikin magance wannan cuta ta Ebola, wadda ta yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 150 a cewar Hukumar Lafiya ta Duniya. Kakakin hukumar ta WHO, Tarik Jasbari Devic, ya ce wannan matsananciyar yanayi da ke kawo musu koma baya ga yadda suke gudanar da aikinsu, wanda dama sun hasashe hakan tun a farko. Cutar ta Ebola tana karuwa ne a yankin arewacin lardin Kivu, inda fadan yake cinyewa domin yana dauke da manyan makamai waɗanda suke tattare da wannan cutar ba sa samun damar da za a kai musu wani agaji. Lamarin ya kawo babbar cikas ga yadda suke gudanar da ayyukansu, da kuma masu agajin gaggawa ba su samun damar yin wani abu na azo a gani tun bayan da rikicin ya barke a watan Yuli. A ƙarshen makon nan ma rikicin ya sake tashi, wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 2 masu agajin gaggawa a lokacin da suke aiki tare da masu dakarun ƙasar. A yau Laraba, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya furta cewar duk waɗanda suke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ba za su tsira ba. Ya bayyanar da haka ne a birnin Ankara, inda yake ƙara da cewar ba za su ƙyale a ɓoye sirri wanda ya zamana cewar akwai sa hannun wasu a ciki ba. Sannan kuma gwamnatinsa za ta tona duk asirin wani abu da suka iya ganowa a cikin wannan binciken. Kalamin na shugaban Erdogan ya biyo ne bayan jawabin da ya yi ma Majalisar Dokokin ta Turkiya jiya Talata, inda ya bada bayani akan abin da yake cewa kisan gilla ne Saudi Arabia ta shirya, wanda kuma ta bada yadda za a gudanar da shi akan Jamal Khashoggi ranar 2 ga watan, daga watan nan da muke ciki, lokacin da ya ziyarci ofishin jakadancin Saudi Arabian da ke Santambul. Bisa ga dukkan alamu, gwamnatin shugaba Trump za ta fita daga cikin wata yarjejeniya da aka rattaba ma hannu a shekarar 1987 ta takaita makamai tsakanin ƙasar Amurka da Rasha, biyo bayan wata ganawa da mai ba ma shugaban shawara harkar tsaro Mr. John Bolton ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaba Donald Trump ya zargi Rasha da ƙara da karya wannan doka da aka yi cimma yarjejeniya ta tsagaita amfani da makamai, wanda ya ce har yanzu Rasha tana amfani da wannan damar. Mr. Bolton ya kira wannan karya doka a matsayinta da ta kici take cinyewa, wanda kuma ya dauke ta akan cin zarafi da kuma karya doka. Tsohon shugaban Koriya ta Arewa, tsohon shugaban kungiyar Soviet Union Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ne suka sama wannan yarjejiyar hannu tun a wannan shekarar ta 1987. Yarjejeniyar dai na hana Amurka da Rasha kera makamai da kuma gwaja su a duk lokacin da suka so yin hakan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Baya ga ranar Majalisar Dinkin Duniya, yau ma rana ce da aka kebe domin yaki da cutar polio, wato shan inna, ranar da ke zama wani lokacin tayar da gwamnatocin kasashe daga barci a matsayin wani yunkurin ƙara ankarar da su irin illolin da wannan cutar ke yi wa yara ƙanana, musamman a kasashe masu tasowa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da rahoto daga birnin Yamai.
Shekaru akalla 25 kenan da kasashen duniya suka kaddamar da yaki da polio, bayan da aka gano yadda wannan cuta ke nakasa yara har ma da kisa a wasu lokutan. Aikin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa ana samun nasarori bisa la'akari da yadda aka kawar da ita a kasashe da dama, abin da yasa aka yi wa ranar ta bana taken a kare da polio yanzu. To koya alamomin cutar polio suke? Dr. Maman Sani Muhammad shine shugaban kungiyar kwararrun likitoci a nan Niger.
Shi kwayoyin wannan cuta na ciwon shan inna a cikin bayan gari ne ake ganin shi, don musamman abin da ya kamata jama'a ta rike yaro kasar shekara 15 wanda yake tahiya ko yake rarrahe, aka ga a lokaci guda ya kwanta ya fasa tahiya ko ya fasa rarrahe, babu wani ciwo ko wani irin abu ne, inda aka ga yaro ya fasa tahiya a shaida ma gidan likita mafi kusa a nan da za a yi a tabbatar da a cutar shan inna ne ko ba cutar shan inna bane.
Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da suka doshi hanyar murkushe cutar polio ko kuma shan inna, sai dai wasu rahotanni na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an gano wasu yara kimanin uku da suka harbu da kwayar cutar a yankin Zandar. Abu Yahaya shine daraktan hukumar kiwon lafiya a wannan yanki.
Bincike ya bada lalleke wannan kwayoyin cutar na an same su wuri uku, Dungas da Magarya da Tanut, da aka yi nazari akan su an gani suna da alaka da na makwabta. To lalle mun samu shekara 6 wannan an bai zuwa, amma yau da kullun cutaye juna da ake yi muna zuwa suna zuwa kenan ba wuya.
Domin murkushe wannan bala'i, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya wata kamfen shaushalin rigakafin da ke farawa a gobe Alhamis 25 ga wata a Damagaram da yankunan da ke makwabtaka da wannan yanki.
Za a yi lansaman kin a yi ta jihar Damagaram kuma ga jihohi na Difa da Maradi da Agadez, saboda dukkan yara 'yan ƙasa da shekara 5 a samu a ƙara musu shaushawa ta wannan cuta ta shan inna. Shaushawa cutar polio tana da amfani saboda kariya ce ake ba yaran da aka ma shaushawa saboda wannan cuta.
Bayanai sun yi nuni da cewa rashin samun haɗin kan wasu daga cikin iyayen yara na daga cikin matsalolin da ke ƙoƙarin mayar da hannun agogo baya a wannan yaƙi na kare lafiyar yara ƙanana. Saboda haka Dr. Maman Sani ke cewa
cuta ce wadda ana ta cece-kuce da a samanta. Mu da muke shugabannin gidan likita muna samun matsaloli da yawa in aka ce za a yi wannan shaushawa, saboda shine duk lokacin da za a yi wannan ayyuka na shaushawa ana samu a sa kowa da kowa ya bada goyon bayan shi, masu iko na gargajiya da malamai, kowa ya samu a wayukan mutane a gane, saboda lahiyar ɗiyan mu ce ake yi, kuma kowa ya yarda a yi vaccine nan yaran shi saboda ya samu mishi lahiya ingantatta.
A shekarun 1990 mutane 350 ne ke kamuwa da cutar polio a kowace shekara a kasashe 125, abinda ke haddasa nakasa ga dubban yara. To amma sannan a hankali an fara murkushe wannan cuta, inda wasu kasashe suka yi nasarar kawar da ita kwata-kwata, in ji Majalisar Dinkin Duniya, yayin da aka bayyana Najeriya da Afghanistan da Pakistan a matsayin waɗanda suka fi fama da cutar shan inna a yau. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Polio abai da jo bare alakana me kiruku.
To a gaida Sulaiman Munibarma, Har yanzu dai akan batun ƙarin albashi mafi ƙanƙanci na 30,000 da ƙungiyar kwadagon Najeriya ke so gwamnati ta yi wa ma'aikata. Comrade Nasir Kabir, sakataren ƙungiyar kwadagon United Labour Congress da ake kira ULC a takaice, ya ƙara jaddada dalilin da zai sa su koma yajin aiki ranar 6 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu, idan har gwamnati ba ta yi masa yadda suke so ba. Ga hirar da Hassan Maina kaina yayi da Comrade.
Ƙungiyoyi na kwadago guda uku, insha Allahu, 6 ga watan Nuwamba ba mu zunduma wato cikin yajin aiki na seba da gani, wannan haka yake. Abin da ya sa wannan magana shi ne, wato gwamnonin jihohin nan mun lura cewa yaudara ce ba za su iya biyan kuɗaɗen nan ba kamar yadda suka faɗa, mu mun ɗauke shi yaudara. Saboda in ka lura wannan gwamnoni akwai abin da ake cewa security board ɗin nan wanda suna ɗaukar sama da naira biliyan 30, sai su faɗa mana me suke da shi. Kuma duk wani gwamna ina mai tabbatar masa idan zai zo Abuja ko zai tafi wata jiha ko zai tafi kasan waje, akwai kuɗaɗen da suke ɗiba wanda ake ce a sakin ba ma su kaɗai ba har da waɗanda za su tafi da su. Saboda haka kuɗaɗen nan ina suke samu, kuma ina suke tafiya da ba za su iya biyan ƙaramin wato albashin naira 30,000 ba. To saboda haka kaga wannan abu da yaudara a ciki. Muna zargin kamar wato gwamnonin nan sun fi ƙarfin su gaban ƙasa. Duk abin da suka yi ba ya tambayan su kuma ba ya cewa komai. To kaga waɗannan kuɗaɗe da duk ake magana in gwamna ya ce ba zai iya biya ba, duk waɗannan abin da muka lissafa su ya fito ya gaya mana to ina yake kai shi. Kuma mun tabbatar da cewa security board ɗin nan kuɗaɗe ne da ba a binciken ina aka samo ko ina ake kashe su. To da kaga suna amfani da wannan dama suna kashe wannan kuɗaɗe, banda kuma kuɗaɗen da suke shigo ma jiha, banda wanda ake kuma karɓan wato haraji a jihar, banda kuma wasu ƙaddarori na jiha yadda ake samun kuɗaɗe, banda kuma duk wata akwai tararen mai wanda ake raba mu. Saboda haka wannan magana renin waye ne, mun kuma gaya wa shi gwamnan Zamfara da na Kebbi su mai da hankalinsu su tabbatar da cewa muna da gwamnoni wayanda sun amince a cikinsu wasu su za su iya biya, to su je su gaya ma sauran ba za su iya biya ba irinsu da su shiga hankalinsu. Kuma ina mai tabbatar maka in ba su yi haka ba har suka kusa wa'adi namu ya cika, to insha Allahu duk inda kaga ma'aikatan gwamnati na nan za mu janye dukkan ma'aikatocinmu faɗin Najeriya, kuma sai mun tabbatar da babu abin da zai motsi a ƙasar nan sai an dawo an saurari ƙoƙon talaka an biya wannan mafi ƙanƙantan albashi.
Misali ba kwa jin cewar daman talaka yana fama da matsalolin rayuwa, wani yajin aikin zai ƙara ingiza cikin wani kada samu matsala har yanzu?
Ai, talaka dama a wahalar ciki, wannan jinkiri ne da za a yi na sama mishi sauki. Saboda haka mutane su yi haƙuri da ɗan lokutan nan da za a yi ku tabbatar da cewa mun tashi tsaye mun haɗa kanmu mun kwaci ƴancinmu. Ai, gwamnati ta ce tana adalci, to don Allah don Annabi muna kiranta da ta aiwatar da wannan adalcin nata a ƙasa saboda talakan Najeriya hutu. Muna nan Abuja muna ganin ministocin nan yadda suke hawa motocin miliyoyin dubbin naira, muna kallonsu gwamnonin nan in suka tashi zuwa Abuja ba ƙaran ɓarna suke a nan ba. Saboda haka in an ce babu kuɗi, don Allah don Annabi tambayan da muke gwamnati daga kan gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin doyi, waɗannan kuɗaɗen da ake ta kashe a ina ake samu?
Madalla, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ya kuke ganin takaddamar da ake yi tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kungiyar kwadago akan batun ƙarin albashin ma'aikata. Sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwada ban dorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
haske na ilimi baya na shiwa,
wanda bai gani ma na
ina shi ke kyallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarce faɗowa, a wane duhun dare gunsu fantawa, mafi adam batu kulhafunawa, a ciki da gaskiya baya hujewa.
Wadatuwa yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da farko zan fara da jihar Neja, Amina.
Hello?
Hello, dawa muke magana daga Minawa. Alaikum assalamu.
Ina magana da Muhammadu Sani.
To Malam Muhammadu Sani, muna jin ka.
To wannan dai jajirta da ake yi tsakanin gwamnati da Lagos.
Din
gwamnati ta amince an ba ma'aikata 30,000 ma'aikatan Najeriya suna cikin wannan hali, da an ba su wannan kuɗi ba wani abu gani. Domin Allah ma da sama alziki. Da haka muna ba gwamnati shawara ta daure ta karɓi wannan mafi karancin albashi 30,000. Allah ya sa kuma ta santa, Allah ya ƙara mu samu zaman lafiya da kuma arziki ne mu kaka a huta lafiya.
To Malam Muhammad Sani kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je da maturo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Malam Kacalla ne daga Maturu.
To Malam Kacalla, muna jin ka.
Batun karin albashin ma'aikatan nan. Ina kuka ma, ina mika sako zuwa ga kungiyar ma'aikata.
To.
Su yi abin da sassauci matalakawa. Amma yana da kyau su kara albashin ma'aikata, amma a yi da sassauci. Saboda talakawa suna shan wahala a ciki. Nan je yaji aiki.
To amman mun gode Malam Kacalla da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Hello,
da wa muke magana daga Jigawa?
Muna magana da Alkarin daga nan garin Lami Jeji a rindin lokal gama.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Yawa ra'ayina akan magana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Muna son mu ji ra'ayinka ne akan takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kungiyar kwadago game da batun ƙarin kuɗin albashi da suke so a yi masu.
Yi abin da yake gani, ya kamata a ce 'yan kungiyar kwadagon nan a ba su 30,000 ɗin nan, sannan a ci gaba da kasa aiki. Don yi ga wannan namu, muna kyautata wutan mutum ne mai adalci, a adalcin da Allah ya masa ya daure ya taimaka. A biya wa ma'aikata kuɗin nan, don ka san mutum zauna lafiya, mu ci gaba da jin daɗin rayuwa.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda, barka da yammaci a aiki.
Barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya?
Lafiya Hajjia Maryam Dauda. Sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gaza, Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna jan ka Malam Murtala.
To a mu shawaran da zamu ba su fa Hajjia Maryam Dauda, an ce an kara musu ya kai 20,000 dona. To sakura da haka, dan ka duba wata gwamnati da suka gabata zai wuya ci musu irin wannan kari mai ɗan yawa. Saboda mu muna gaya musu kar su sake su sa abin siyasa, dan sun daka yajin nan ma idanuwansu zai koma yajin. Don wannan su sha mamaki, talaka ba za mu karɓe shi ba, za mu fita gun nema abincin. Yanzu ya yi shakki misali, akwai gidan Lebo House a nan Tarkaniya. Ko duk da na kyauta ƙarfen dubun ba, amma shekara da shekaru ba su gyara shi. Kuɗin da suke samu da suna siyan bos bos a nan Kaduna, suna taimakawa ma'aikata. Yanzu ba ko ɗaya ba mu gani. Kan kamar suna neman wani bukatu su ne na kansu, su kaɗai shugabannin da fatan sun ji wannan kira. Ƙoƙari su sasanta da gwamnati, a tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Hello, da wa muke magana daga Taraba?
Da Malam Chindo Akwana.
To Malam Chindo Akwana, muna jin ka.
To gaskiya ya kamata gwamnati ta kara ma ma'aikata, domin kuwa ma'aikata kuɗin da suke samu yanzu baya kai su rike gidansu. In kuma suka kara, to su yi kokari, suna son kuɗin ya yi amfani, to a sa price control. In aka sa price control, to sannan albashin zai taimake ma'aikata. Domin ka lura, in kika shiga kasuwa zaki duba, zaki ga masu kasuwa suna sadda kaya duk inda suka ga dama ne. Zaki sai wani omo, saki sai omo naira 10 a wannan gari, in kika je wani garin saki ga kin sai naira 20. Saboda haka, in dai za a ƙara kuɗin, to a sa price control. In aka sa price control, sannan ƙarin zai taimake ma'aikata.
To mun gode Mallam Chindo Akwana. Yanzu kuma bari mu je Kwanta Gora.
Kana magana da Musa Noma.
To Mallam Musa muna jinka. To layin Mallam Musa ya guce daga Kwanta Gora amma yanzu mun samu wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Karunan Najeriya.
Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka?
Lafiya kalau alhamdulillah.
To muna jinka.
Gaskiya al'amari ni abinda nake duba da irin waɗannan abubuwan kungiyar fadago gaskiya al'amari in dai ba so take ta siyasantar da wannan al'amari ba.
To
kamar inda shi dan kwana Murtala ya magana akan maganar cewa da muna ganin moto ma a cikin garin Kaduna amma sama da shekara 7 ni dai ban ga irin wannan moto a cikin garin Kaduna ba a Najeriya baki daya. Shin wai lebo din da take wannan fufukar take magana shin tana yi domin kanta ne ko dan talakawan Najeriya? Idan gwamnatin tarayya ta kara musu ko da 5,000 aka samu an tsari ko 7,000 a yi hakuri a ci gaba da lallaba wannan aiki saboda idan muka dauka kin ga wani abu ne za a tusa wasu mutanen kasa cikin wani tashin hankali. Yanzu munan jihar Kaduna dan abu ne ya faru kwana uku kawai yanzu gashi mutane suna ta kukan an kulle su a gida ba aiki babu makarantu babu wasu abubuwa da sauransu. To menene amfanin yajin aikin? Ya kamata yanzu a dawo shi ba a iya biyan albashi 18,000 ma gashi nan jihar da yawa nake ga jihar gwamnati sun kasa biyan albashi amma a ce an kai abu 30,000 a zo ana samun irin wayannan matsalolin. Mu dai abin da muke fata kungiyar kwadago ta cire siyasa a wannan al'amari ta tsaya ta dubi ana ta dubi talakawan Najeriya ta dubi inda za su tusa mutane a cikin wani tashin hankali.
To mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula muna jinka.
To gaskiya ni ra'ayina kamar yadda ainihin shugaba yanzu wanda ya sauka to ni makwatance ra'ayina kenan don saboda a gaskiya su kungiyar kwadago abinda muke so da su su yi da sa siyasa game da al'amarin tafiya yajin aiki a Najeriya. Don kuma ainihin manyan kasar da kamata ainihin ana tauye ma ainihin kananan ma'aikata haƙƙinsu ba saboda ainihin kananan ma'aikata musamman ma'aikatan malaman makaranta to tsakani da Allah ku sa a ga adalci bangaren albashi.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Hello kuna magana da Mallam Aliyu ne daga nan sarar lokacin Maiduguri.
To Mallam Aliyu muna jinka.
Eh to
kash Mallam Aliyu mun so mu ji ra'ayinka amma kuma gashi layin ka ya goce to kana iya ƙara kokari ka kwatanta kiran mu kila zaka samu. To masu sauraro har yanzu dai muna dan sauran lokaci muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batun ko da shike ma dai yanzu a halin da ake ciki na ga Juli ta dago man hannu ta ce lokaci ya kawo jiki. Dan haka zamu dasa aya anan mun gode ga duk waɗanda suka kira sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin ne da Black Queens din kasar Ghana wacce ke karban bakunci gasar cin kofin Africa na mata da za a yi a nan Ghana. A cikin 'yan wasanta na kasashen ƙetare guda 14 da ke wasa a ƙetare din hudu ne kadai suka iso sansanin 'yan wasan da ke a Pram-Pram bayan mai koyar da su wasa Bashir Hipod ya gayyace su. Ghana dai tana sa ran karban wannan bakuncin wannan wasa ne da kuma lashe kofin bayan sau uku tana bayyana gasan ƙarshe a 1998 shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2006. Tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Fred Papo ya faɗa cewa kwamitin nan na daidaita sha'anin wasan kwallon kafar kasar Ghana na da nauyi a gabanta ga kammala wannan aiki da aka bata cikin watanni 6. Yanzu haka kamar yadda yake ga wasan wasannin Ghana Premier League a gabanta wadda an dakatar da shi har illa masha Allah bayan tonan Selidi da Anas Armiyawa Anas yayi a cikin bidiyo da aka bayyana aka samu hukumomi na wasannin kwallon kafar Ghana da hannu dumu-dumu suna karbar rashawa. Kasar Ghana ta nuna aniyarta na amincewa da kuma karban dan kasar Burkina Faso dake wa kuma su asanti kotoko wasa Sogne Yakuba hannu biyu da zaran dai dan wasan ya nuna sha'awar zai yi wa Ghana wasa. Sogne Yakuba dai daga dukan alamu tun bayyanansa a kuma su asanti kotoko duk wasan da yayi sai ya zura kwallo a raga wannan ya ja hankalin technical handlers din Black Stars suka nuna sha'awar su a kansa. Mai koyar da Black Stars wasa ko sai Afia ya bayyana cewar kwandilansa na shekara biyu da Black Stars ko kadan ba zai isa ya cimma burinsa ba. Kociyan ko sai Afia ya ce samun damar gina ɗan wasa sai ƙarfi sosai zai dau lokaci fiye da shekaru biyu din da aka bashi ya gabatar da wannan aiki. Tsohon captain din kuma sai Asante Kotoko an ibiya masa nauyi na shi gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 a Kamaru. A ƙarshe dai dan wasan nan na kasar Ghana da kuma ke wasansa a Atletico Madrid ya sanyaya zuciyar na club din da yake wa wasa yanda yake nuna cewar shi burinsa ya tabbatar da kwandilansa a Wanda Metropolitano. Dan wasan na tsakiya dai an rinka danganta shi da club daban-daban to amma sai ya fito ya nuna cewar shi burinsa ya cika kwandilansa da Los Rojos Blancos da kuma inganta kokarinsa. Da wannan labari na Thomas Partey zan dasa aya a cikin shirin na labarin wasanni. Ridwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryam, shugabannin kasashen Ture sun buƙaci Amurka da ta tsagaita daga wannan kuduri nata na fita daga cikin wannan yarjejeniya na tsagaita makallakan makamai a tsakanin kasar Amurka da Rasha. Kasashen dai sun yi kira ga shugaban kasar Amurka Donald Trump da ya janye wannan barazana da yake yi domin ficewar Amurka daga cikin wannan yarjejeniya zai iya maida kasashen Turai cikin fargaba na yawaitar makamai da kare dangi da kan iya shigar da su cikin wani hali. Kamar yadda aka ji a jiya Talata ne mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara John Bolton ya gana da shugaban Amurka da shugaban Rasha wanda kuma suka cimma matsaya akan cewar Amurka na kokarin fita amma ba su bayyana ranar da za su fita daga cikin wannan yarjejeniyar ba. Hukumar leken asiri ta Amurka ta ce ta cafke wasu sakonni biyu da suke zargin cewar watakila suna ɗauke da waɗansu bamabamai da aka aika wa tsohon shugabar tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Na biyun kuma an aika shi ne ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sanarwar dai da hukumar ta bada ta ce jiya ne aka gano waɗannan sakonni da aka aika wa ita Hillary Clinton. Rahotanni kuma na farko da suka bayyana da cewar an aika shi ne a gidanta da ke birnin New York. Jaridar New York Times kuma ta ce sakon da aka aika ma gidan shugaban Barack Obama shi ma yana da kama da wannan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.